This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim. A yau muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji korafin malamai a jihar Adamawa da suka ce ana yi masu bita da kulli domin sun nemi hakkinsu. Sai kuma batun yiwuwar barkewar cutar mura tsuntsaye a jihar. Wakiliyar a jihar Plateau tana da rahoto kan kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa na duba batun masarautu. Maryam Dauda ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba. Ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyin da kuka aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu sauraro, assalamu alaikum. A jihar Lamis, gobara ta tashi rigirgi a ɗaya daga cikin dabban ajiyamai da ke arewacin Libya bayan da 'yan ta'adda suka jefa wa dabban gurneti. Sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan. Sai dai mahukuntan ƙasar ta Libya sun ce suna tuhumar ƙungiyar ISIS ce da aikata wannan ɗanyen aiki wanda ke amfani da matsalar da ƙasar ke fama da shi na shugabanci. Ɗaya daga cikin shugabannin ma'aikatan kamfanin na man na Ras Lalof ya ce wannan gobarar mummunan haɗari ce ga muhalli. Ya ce mummunan hayakin da gobarar ta haifar yana warwatsa bakin hayakin da ka iya yi wa bani Adam mummunar illa. Jami'in ya ce gurnatin da aka harba ko baya ga gobarar da ya haifar hawa kuma ya kawo ɗaukewar hasken wutar lantarki, hawa kuma harkokin kasuwanci sun tsaya cik. Sakamakon wannan gobarar dai ana sa ran ai hasarar gangan mai da ya kai miliyan 3 baya ga miliyan 4 da aka yi hasara a cikin watan da ya gabata. Ƙungiyar ISIS tana iya bakin ƙoƙarinta na ganin ta karɓe ikon wajen ajiye wannan mai na ƙasar Libya, domin hakan zai ba daman cin karanta ba babbaka, musamman ma na ganin ta kwace mulkin ƙasar baki ɗaya.
A jiya Alhamis ne shugaban ƙasa Ivory Coast Alassane Ouattara ya gana da shugaban 'yan adawa Pascal Affion Gossen a babban birnin ƙasar wato Abidjan. Shi dai Gossen shi ne shugaban jam'iyyar Ivorian Popular Front, jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar Laurent Gbagbo. Dalilin ganawar waɗannan mutanen biyu shi ne a sa ran tattaunawa kan mahimman batutuwa, ciki har da batun sasantawa da kuma sake hasuniyoyin siyasa. Tattaunawar wadda tun farko aka tsara ta tsawon awa guda, amma shugabannin sun shafe sama da awowi uku suna ganawa. Sa'ilin da ya fito daga taron Ngusi ya shaida manema labarai cewa ya gamsu kwarai da gaske da wannan ganawar. A cikin shekara ta 2010 zuwa 2011 aka ja daga a kan sakamakon zaben shugaban ƙasa, inda aka yi taba ta kashi tsakanin magoya bayan shugaba Alassane Ouattara da kuma tsohon shugaba Laurent Gbagbo. Rahotanni sun bayyana cewa mutane da yawansu ya kai 3,000 ne suka mutu cikin watanni biyar a lokacin. Haka kuma ya yi sanadiyar kame tsohon shugaban ƙasar Gbagbo, wanda har yanzu yana kotun duniya ta ƙasa da ƙasa yana jiran shari'a.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙasar Jamus na ci gaba da taka muhawara wanda za ta ci gaba da tsugunar da 'yan gudun hijira su sama da miliyan 1 da suka iso ƙasar tun watanni 12 da suka gabata. Ɗaya daga cikin abin da ya ƙara zafa wannan muhawarar ko shi ne yadda a ƙarshen shekarar ta gabata aka yi ta kai wa 'yan mata da mata hari inda suke a Cologne. Wannan dai yanzu haka ya sa birnin da ke kudancin Jamus din samar da wani sabon tsarin yadda za a rarraba waɗannan 'yan gudun hijirar. Ga bisa dukkan alamu, birnin nan da ke kudancin Jamus shi ne zai fara gwada ajiye waɗannan 'yan gudun hijirar. Su dai waɗannan bayan Allah sama da 800 suna zaune ne a gidajen jama'a, maimakon a ce an sama musu matsuguni na musamman. Wasu 'yan gudun hijirar sun bayyana yadda suke jin daɗin zama da masu masaukin nasu. Har suna cewa sun yi hasarar iyalansu a ƙasashensu na asali, amma kuma yau ga sun samu wasu iyalan na daban.
Wani bom da ya tashi a kusa da Alkahira babban birnin ƙasar Masar kuma ya halaka mutane 6 sa'ilin da 'yan sanda suka kai samami a wurin mabuyar 'yan ta'adda. Aƙalla 'yan sanda 3 da farar hula guda suna cikin waɗanda suka mutu. jami'an tsaro suka ce suna tuhumar 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi da suka dasa wannan bom din wanda ya tashi da 'yan sandan lokacin da suka aunawa suka aukawa wani gida. Wannan lamarin da ya faru ne a kusa da wani otel din da yake matattaran masu yawon bude ido da ke kusa da Alkahira. Ita dai kungiyar 'yan uwa musulmi ita ce jam'iyyar tsohon shugaban kasa Muhammad Morsi wanda aka kifar da gwamnatinsa a cikin shekara ta 2013 sakamakon wani juyin mulkin da Abdel Fattah el-Sisi ya yi masa lokacin yana babban hafsan sojan kasar wanda yanzu shi ne shugaban kasar.
Jami'an kiwon lafiya na Amurka sun fitar da wani sabon sharuɗa ga mata musamman masu juna biyu waɗanda za su iya kamuwa da wata sabon cutar da ake kira zika wadda sauro ke iya haddasawa kuma yana iya yi wa kwakwalwa illa. Cibiyar kare cututtuka na ƙasar ta bayyana a jiya Alhamis cewa wannan cutar tana yaɗuwa ne ta sakamakon cizon sauro wanda kuma bai da maganin hana yaɗuwarsa. Kana ba a samu maganin da za a iya yi wa waɗanda suka kamu da cutar ba. Cibiyar ta gargaɗi mata masu juna biyu da su guji zuwa ƙasashe har 14 ciki ko hadda yankin Karibiya da kuma Latin Amurka waɗanda can ne aka fi kamuwa da wannan cutar. Waɗannan ƙasashen ko sun haɗa da wato El Salvador, Guatemala, Honduras, sauran kuma su ne Panama, Brazil, Colombia.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takon daga jihar Adamawa Najeriya inda malaman makarantar firamare ke korafin cewa an yi masu bita da kulli sabili da sun nemi a biya su hakkin su zargin da gwamnatin jihar ta musanta. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cigaban rahoton.
Su dai waɗannan malaman tun farko ma dai sun gudanar zanga-zangar lumana ne har zuwa gidan gwamnatin jihar da ke Dogire, inda ma suka sami tarba daga sakataren gwamnatin jihar Adamawa da kuma kwamishinan harkokin ƙananan hukumomi, inda ma malaman suka koka ne game da matsalar rashin biyan su albashi. Ko da yake shugabannin kungiyar ƙwadago a jihar sun fa nesanta kansu da zanga-zangar lumana da malaman makarantun firamare suka yi, to sai dai kuma kamar yadda rahotanni ma ke nunawa yanzu haka fa an fara bi ana kama shugabannin malaman da suka gudanar da wannan jerin gwano, kamar yadda wasu malaman da ba su a ɗaumurin su ba sabili da tsoron abin da ka iya faruwa suka bayyana. Malaman da sun ma nuna ɓacin ransu ne game da halin da suke cikin rashin albashi, sai kuma gashi ana bin su har makarantun da suke karantarwa ana barazanar kama su a wani yanayi da ke kama da take haƙƙin ɗan adam. To kome shugabannin kungiyar malaman jiha ke cewa ne game da wannan kamin? Kwamrad Dauda Maina da ke zama shugaban kungiyar malaman jihar wato NUT wanda har ila yau ma shine shugaban kungiyar kwadagon jihar ya fa musanta zargin da ake musu na cewa su ne masu kitsa wannan kamin da ake yi.
To su doki alakin mu ba mu ce a kama kowa ba, ba mu san ma mu ana kama su ba. Don lokacin da na samu labari ma ni sai da jami'an tsaro suka zo waje na suka gama tambayoyi suka tambaye ni suka tambaye sakatare na suka ce sai ya ba su a rubuce abin da ya sani kan abin da aka yi. To har ga Allah ba mu ce a musguna kowa ko a kama kowa ba, amma akwai wanda kuma jami'an tsaro suka ziyarce shi don Allah ya haƙuri mu mun zuba ruwa muka ce wannan abun bai kai ga haka ba, so kar su ga laifin mu mun tsaya musu domin da ba mu tsaya musu ba da wata kila abun ma ba haka take ba.
To wani kokari kuke dangane da wannan bukatu nasu da suka nema wanda har yasa suka yi jerin gwano?
Eh to Alhaji Ibrahim ka san kai dan jarida ne, kuma yanzu a gaban ka ga takarda dai ga wasiƙa kana gani a rubuce wanda muka rubuta wa gwamna. Wasiƙan nan kuma ba jiya muka yi shi ba, kuma ba ran da suka yi wannan dan karamin gangamin ne muka yi shi ba. Tun shekaran da ya wuce muka yi shi, kuma mun zayyana duk abubuwan da ake magana ga suna rubuce kana ganin su, irin kudin hutu, kudin karin albashi na kowace shekara da kudin karin girma da makamantan su gashi na rubuce a gaban ka kana gani. Inde ƙarya ne sai ka ga musu a radio cewa ƙarya nayi mun rubuta.
Ita ma dai gwamnatin jihar Adamawa ta bakin kwamishinan yada labaran ta Honorable Ahmad Sajo ta musanta zargin cewa ita ta sa ake kama malaman da suka yi zanga-zangar lumanar.
Mu ba mu ma san cewa ana kama su ba, kuma wani daga cikin su ya shaida mana mu a gwamnati cewa su ana kama su, amma suna tuhumar kungiyar su ne na malaman makaranta wato NUT su suka sa a kama su. Haka kuma mu abinda suka gaya mana kenan muka yi bincike, kuma mu babu a gwamnatance ba wanda ya bada umarni a kama kowa. Ba mu ce a kama su ba, ba mu sa a kama su ba, hatsarin ma an ba su dama sun yi meeting da SSG sun yi meeting da commissioner for local government Kaura Adamawa ga wanda da kake tuhuma sa da laifi zaka kama shi dai ba zaka ba shi dama ka saurare kai a wannan high level of government a saurare shi
ka yanzu dai duk kokarin ji daga bangaren jami'an tsaro a jihar lamarin ko ya cutura domin ko da na tuntube shi kakakin runnan yan sannan jihar Adamawa DSP Uthman Abubakar yace zai kira ni to amma ko har lokacin nake hada wannan rahoto ban ji daga gare shi ba haka ne kuma babu sakon karta kwanan da na aike masa
yanzu haka nan muna hanya muna cikin tafiyan abin nan ne kin ne zan kira ka ko ke sa kaga tun da zuwa muna cikin mutun ne dan an sa call din ka
kamar yadda rahotanni ma ke nunawa yanzu haka dai wannan kame tuni fa ya soma ka tsaye ko a makarantu inda wasu malaman ma ke kaurecewa aji domin gudun abin da ka iya faruwa Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To daga jihar Adamawa har wa yau wakilin mu Sanusi Adamu ya aika mana da rahoton yuwar bullar mura tsuntsaye. Sanusi, za mu je.
Hudu daga cikin ma'aikata da ke aiki a gonar kiwon kaji ta Dagoro a karamar hukumar Tongo da ke jihar Adamawa yanzu haka ke zamar fargabar kamuwa da cutar mura tsuntsaye. Ciki ma har da manajar gonar Muhammad Hassan wanda ya shaida haka lokacin da yake bayanin musabbabin bullar cutar.
To mun yi suspect akan wannan dan tsuntsun ne dawis ya yi rashin lafiya sai muka dauke ta mun sa shi a wani daki in ba su da lafiya sun muke yi masu jinya sai daga baya kona biyu sai ya mutu sai mun ga kajin da ke kusa sai sun soma mutuwa. Mun nema magunguna mun kira doktoci sun zo sun duba sun ba mu shawara mu dinga ba su magani to mun ga abun ya ci gaba ba mu iya yin controlling ba yanzu abubuwan da mun yi shara muna da dama muna da kaji 23 da bare su zabi akwai dawisu akwai su tolotolo akwai kuma agwagwa
Comrade Isa Salihu commissioner ma'aikatar kula da dabbobi na jihar Adamawa wanda ya tabbatar da barkewar cutar mura tsuntsayen ya ce kawo yanzu babu rahoton wanda ya kamu da cutar amma ya ce ma'aikatar sarsa na fuskantar turjiya daga masu kiwon kaji saboda gudun matakan da ake dauka na hallaka dukkan kajin da zarar an sami bullar cutar domin dakile yaduwar ta
akwai dan turjiya da muke samu daga mutane don kofar rashin fahimta a mutane har ko suna boye abun in ya faru to ina so yan fanda wannan dama in sanar da jama'a akan cewa gwamnati na tarayya kwarai da gaske tana bada kafshi 50% na biyan abun da ya faru ana ba ma wanda ya register ne wanda bai register ba gwamnati gaskiya babu ruwanta da wannan abu maganan masu daukan kaji suna daga jiha zuwa jiha ko daga wannan al'umma zuwa wani al'umma dama muna da checkpoint muna kira da su su ma su bada hadin kai domin gyara kayan ka bai zama sauke mu raba ba
kaban kaji nawa kuka hallaka
kaji ne sun kai 25,000 a hade da akwai zabbi a ciki akwai dawisu akwai kaji masu koyi da kuma wanda ake kiyon su don nama haka kuma akwai zakaru
a bangaren masu sayar da kaji da alamu fadakarwar jami'an kula da lafiyar dabbobi yana tasiri wajen ayyukan kasuwancin su kamar yadda Malam Muhammad Sani mataimakin masu sana'ar saida kaji a karamar hukumar Yola Tare wani jihar Adamawa shaida mini
muna wayar musu da kai mu ma muna musu bayanin da duk abin da yake tafiya akai su dinga mai da hankali game da irin yanayin suka ga wani bakon cuta sabanin yanda aka saba ganin irin nada su kawo wannan report mu kuma zamu je mu kai ainihin ga hukuma mu bayyana musu ga abin da yake tafiya
na tambayi shugaban kungiyar likitocin dabbobi na Najeriya Dr. Edgar Amos Sunday ko me yasa hukumomi suka kasa magance matsalar cutar mura tsuntsaye don lokacin da cutar ta bulla a Najeriya a shekara ta 2006 ga abin da yake cewa
da farko ya kamata da ana yin wani abu da ake ce da shi surveillance tun lokacin da aka yi nasara da yakin wannan cuta za a sani kajin mu ya lafiyar su yake dangane da wannan cuta ba a yi shi ba na biyu ana shigowa da kaji da kwai da dangin su domin iyakokin kasar mu Najeriya suna nan ana iya shigowa daga ko ina kawai yana da kyau in kana da gonan kaji ba kowa ne kawai zai shigo ba ba kuma daga ko ina ne kawai zaka kawo naka kajin ba idan wata jiha ta samu bullan wannan cuta ya kamata akwai kaidoji da dokoki da zai sa ba za a dauki kaji daga wannan jiha zuwa wata jiha ba sai an bi wasu dokoki wannan duka ba a bi da shi ba
kawo yanzu an sami bullar cutar murar kaji a jihohi 23 da kuma Abuja birnin tarayya Sanusi Adamu Sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Nigeria
to gai sheka kafin mu ci gaba ga bari mu shakata da wannan faifai dake bisa inji
lafiya ubangirma kai nake wadege
lafiya ubangirma kai nake wadege
ya rabbana
dai dai ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da hoko ya rabbi kara kara man dan idi da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako o mai na so a wakar nan ce wa fada dauko o mai na sarrafa Allah ce dani ni ko baitin ya babba aiki ne ya ilahi dubi karkasha farko na ziljala da hasbi ba nisan sa ta tace du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri lafiya uban girma kai nake wadege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi farigitar kuma kane korama a fashi shi ya sauka rayayye duniya a gushi bangwari
to madalla bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Plateau inda gwamnatin jihar ta kafa kwamiti kan batun masarautu wakiliyar mu Zainab Babaji na da cigaban rahoto
kwamitin mai mutum bakwai an kafa shi ne bisa la'akari da muhimmancin da kananan masarautu ke da shi wajen hadin kan al'umma don samar da zaman lafiya mai dorewa Shugaban kwamitin kuma makaman mangu Daguk Fampun yace kwamitin na kan ganawa da dukkan masu ruwa da tsaki don cimma burin sa
Gwamnatin jihar Plateau Right Honorable Simon Lalong ya kaba komiti ne domin a sake duba wani rahoto wanda wata komiti ta ba nan da Joshua Waglektai nake kera kankananan masarauta da kauyuka da kuma da takai na jiha
to wace gudunmawa kake ganin kaman su matasa za su bayar domin samun zaman lafiya
matasa kinga su ne group wanda sun fi kowa tayarwa a lokacin da yake yawa ba saboda haka na son wannan abin domin su gane cewa ga inda aka nufa kuma su san cewa duk abin da za yanzu ana gyarawa ne saboda gobe domin su ko matasa su ne manyan gobe wannan gwamnati tana son a kekkera waɗannan masarautun domin su zauna ba kaman na da wanda da an ganyi ba wannan gwamnati tayi sai a zo a rushe wannan tayi a zo a rushe kuma muna ganin cewa abin da yasa akan kamfaru shine domin ba dauki waɗanda abin ya shafa ba ba nemi rayoyin su ba domin kafin a kera waɗannan masarautan saboda haka yanzu shi gona mai ci yanzu yana ganin wannan committee za ta iya cewa wannan burin abin da za a yi domin ya daure
shugaban committee gyara kan tsarin kananan masarautu a jihar Plateau Daguk Fampun Shugaban majalisar matasan Najeriya reshen jihar Plateau nan Sakrinven yace za su baiwa kwamitin goyon baya don gudanar da aikin sa da nufin kawo gyara a jihar ta Plateau.
Abubuwan da aka yi su sarakunan da kuma karin su kauyuka din kwanakin baya kan samu su masaloli iri-iri. Har yanzu akwai wayanda ba su ji dadin abin da wayancan gwamnatin da suka wuce suka yi ba. Saboda haka yanzu suka kira mu cewa a zo a yi shaura su nema namu hadin kai din domin a samu wannan komiti da gudanar da abin da aka zabe ta aka sa ta yi duk abin da aka yi yanzu na mu ne matasa mu zamu ji dadin gobe
wadanne matsaloli ne kake ganin kamar suke janyo rikici musamman a fannin masarauta na jihar Plateau
matsaloli shine wayanda aka yi kwanakin baya ba yi akan daidai ba an diba wayansu kauyuka aka ba ma wayansu kuma akwai wayansu wurare da aka ki cewa kaga bayan da za a ce wai yadda turawa sun zo suka ga suka tafi suka ba ma mutane sarauta akwai wayanda an zo an gansu an ba su akwai wayanda an zo kuma ba su anan saka ba su to kaga baraka zo rana daya ka ce wai bari ka canja wa mutane hanyar rayuwarsu ba za ka samu damuwa kin gan abubuwan da aka yi ba kan daidai ba wanda suka shige shi yasa mutane suna rigici ana dan samu masaloli amma wayannan committee din gwamnati ta ce musu wato abin da za a yi shine su je su sassanta da wayanda ba su ji dadin ba wanda aka diba kauyukan su aka hada ma wayansu a karba a dawo da shi don a samu a daidaita a yi zaman lafiya
nan Sakrinven kenan shugaban majalisar matasan Najeriya reshen jihar Plateau committee zai ci gaba da ganawa da masu ruwa da tsakiya kananan hukumomi don samun bayanai da zai kawo gyaran kananan masarautun jihar don tabbatar da zaman lafiya mai dorewa Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 2:20 na asuba. Ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan sabon shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce Dr. Ruqayyah Nasiru Sani, mai aiki a asibitin Malam Aminu Kano. Daya daga cikin matasan da suka halarci taron kolon matasa na shekara-shekara da ake yi a nan birnin Washington a cikin shekarar 2015 da ta gabata. Da farko dai ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
To ni sunana Ruqayyah Nasiru Sani, ni likita ce, na aiki a asibitin Malam Aminu Kano a nan Kano, amma an haife ni a nan garin Kano duk da dai yayina mutanen Katsina ne. Kuma sai na fara makarantar primary a Kaduna, sannan na karasa na je Lagos na ci gaba da makarantar primary, sannan na karasa a nan Kano makarantar Sankore, sai na je makarantar secondary a Lamin International School a nan Minna, inda na yi shekara 6 har ma dai na zama ni ce shugaban mata da ake cewa head girl. Sannan na gama na taho kuma na yi karatun likita a nan jami'ar Bayero a nan Kano. To kuma a 'yan watanni da suka wuce sai na yi sa'a na ji wani program da ake ce ma Young African Leaders Initiative da muke zuwa mu dan yi course a nan America. Sannan na sati 6 haka sannan sai mu zo kuma nan Washington DC muka yi meeting da shugabar kasa Barack Obama.
To Dr. kafin mu je ga wannan taron kolon da ake kira Yali da kika zo na Amerika, ku zaki gaya mana irin kalubalen da kika fuskanta a rayuwarki?
Karatu dai alhamdulillah akwai kalubale, tunda musamman kamar wajen karatun jami'a kifan ba a rasa yajin aiki haka. Ake ana cikin karatu a katse an yajin aiki, ba kuma tunda karatun likita nayi akwai yawan abinda mutum yake ake buƙatar ya karanta da abinda ake buƙatar ya sani din, da kuma dai karatun ma yana da tsawo sosai tunda kamar shekara 6 ne ya karatun kawai ma, kuma da aka zo ga su yaji aiki da sauransu sai yawa ya zama kamar 7.5. Sannan bacin gamawa kuma akwai internship da muke kiran shi ko housemanship, ke gaskiya tsayin karatun da yawan abinda ake buƙatar mutum ya sani din da kuma su yajin aiki da sauransu. Amma sai na yi sa'a kuma dai gaskiya da dagiya da addu'a iyaye da kuma dai yin abin da ya kamata na samu na gama har na zama kamar ni ke ta daya ajinmu da muka gama alhamdulillah.
To Dr. a fannin aikin ki na likita, wani bangare koko in ce wani fanni ne kika fi kwarewa?
Da yake mun kinga in ka gama duk wannan tsayin karatun shekara 6 7 zuwa 8 din na karatun likita, in ka gama to kamar general ake ce mishi likitan komai kenan. Gaba ne kuma fa za ka zo kai jarabawa na fannin da kake so ka je ka ƙara kwarewa a ciki. To alhamdulillah na jarabawa na ci na fannin ana ce mishi adult medicine ko internal medicine, kuma ina so na yi kwarewa a wajen likitocin zuciya da ake ce ma cardiology.
To yanzu waɗanne irin matsaloli ne zaki ce suka fi addaban mata ta fannin kiwon lafiya musamman ma dai a Najeriya?
To mata gaskiya kusan ma zaki ga kalubalen su kusan duniya duk gaba ɗaya ba a rasa abubuwa da ke shige su, amma kamar mu na arewacin Najeriya dai ana samun matsaloli irin wani lokacin mata ba sa samun su je makaranta din nan haka, ko kuma an je an fara makaranta a katse gashi ana da matsalan gaskiya abinda ake cewa maternal mortality din nan, mutane da mata mamanni da ake samu su rasa rayukansu wajen haihuwa
masu juna biyu kenan.
Yawwa masu juna biyu exactly. So dai wa'annan haka da kuma dai ilimi din wani lokacin bai ba kasafai yake yawaita ba, amma alhamdulillah yanzu iyaye suna ganewa kuma ko malamai ma na addini suna wa'azi akan lalle ya kamata a riga ilmantar da yara mata tunda musulunci ba wai ya hana bane. To alhamdulillah yanzu wannan ta wannan fannin ana samun ci gaba gaskiya. Yan mata suna kokari su makaranta kuma wasu ma har umma kan misali auren ne yazo suna yi kuma su ci gaba da makarantar su dai.
Jama'a masu sauraro, anan kuma za mu dasa aya 20 namu na yau, sai kuma mako mai zuwa war haka in Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babban bakuwar tamu Dr. Rukayya Nasir Sani da Ms. Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro ko ka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, mai magana Hadiya Ugo Garo ne Trader Gabor Albarago ne.
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Muhammad Awal Dukawa Zaria. Kuma da zaka na tafi daga Lagos kare Nigeria. Zambayar aina ne gami da wata fata kana da zai amma jira sattare yana jira suke shiri ba ta abin da Hausa suke cewa mai dokar bacci ya tsige rikin kadi. In ba haka ba mutanen da aka zabo ku aka ce za a yi canji waɗannan da suke kai ana ganin su gurɓatattu ne, suna danna haƙƙin jama'a, suna wacika tashi da dukiyar jama'a. Sai aka ce yau an zo a yi canji domin a ɗora ku a wurin nan ku gyara. Sai ya kasance yanzu banda ra'ayin kawunan ku ba abin da kuke kariya, kun shagala kun ɗauka ma kanku ne dan ƙarfi ku kai wannan guri ba talaka suka sukuwa. Domin in ba haka ba za a ce ɗan majalisar tarayya wai zai hau mota ta miliyan 20 shi kaɗai ku haɗe ta cin ina suka manta da talakawan da suke yi a rana ɗaya za su ci abinci su ɗaya. Shin wai wannan mota ta miliyan 20 ita kaɗai ce mota a Najeriya? Idan suna nufin jeep Land Cruiser 2016 suke son kawo, shin Land Cruiser ba sa da 2010 ba sa da 2011 masu matsakaitan kuɗi wanda suke da ƙasa miliyan 10? Shin wannan murci idan ba su jefa da har sai sun hau ta miliyan 20 don gadara da nuna isa da nuna alfahari alhan talakan da ya zaɓe su ya rasa ci ya rasa sha ya ƙi bacci domin ya ga cewa an samu canji, sai ya kasance yanzu canjin bai samuwa abin da suke so shi suke yi kawai sun manta da shi wannan talakai da zaɓe su. Shin ina suke tunanin yau za a ce wai su ne za su je su kara haƙin talaka a wannan wuri maimakon talakan da ya kamata su nemi in an ce sai wannan mura ta miliyan 20 ce a'a.
To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A jiya Alhamis, gobara ta tashi girgije a ɗaya daga cikin daffan ajiyamai da ke arewacin Libya bayan da 'yan ta'adda suka jefa wa daffan gurneti. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin. Mahukuntan ƙasar ta Libya suka ce suna tuhumar ba kowa ka iya aikata yin wannan abin ba sai ƙungiyar ISIS wadda ke amfani da matsalar da ƙasar ke fama da shi na shugabanci. A jiya Alhamis, shugaban ƙasa Ivory Coast Alassane Ouattara ya gana da shugaban yan adawa Pascal Affi N'Guessan a babban birnin ƙasar wato Abidjan. Shi da N'Guessan shi ne shugaban jam'iyyar Ivorian Popular Front, jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar Laurent Gbagbo. Dalilin ganawar waɗannan mutanen dai shi ne ana sa ran su tattauna a kan muhimman batutuwa ciki ko har da batun sasantawa da kuma sake hursunonin siyasa. Ƙasar Jamus ta na ci gaba da tafka muhawara yadda za ta ci gaba da tsugunar da 'yan gudun hijira su sama da miliyan ɗaya da suka iso ƙasar tun watanni 12 da suka gabata. Ɗaya daga cikin abin da ya ƙara zafa wannan muhawara ko shi ne yadda a ƙarshen shekarar ta gabata aka yi ta kaiwa mata da 'yan mata hari a inda suke a Kunun.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da musulunci tushen rayuwa na Usman Kabara. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shiri da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shirin da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Malam John yana ɗaga hannu, alheri ke muku, fata alheri ko ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.